ɗan tsiya
madaurin ki daya.
Tsiya madaurin ki daya babu wani. Tsiya
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da ra'ayin wakilan majalisun Najeriya na tarayya waɗanda ke wakiltar mazaɓu ko kuma jama'ansu akan zamantakewa da kuma yadda suke ganin za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta samo mana waɗannan ra'ayi kamar haka.
Sunana Honorable Engineer Abdullahi Umar Faruk a mazaɓar birnin Kebbi Kalgo da Bunza jihar Kebbi APC a daina son rai ga dukkan al'amura. Matsawa aka tsaya aka mai da kula guda na gina ƙasa ba tare da an sa son rai ba, insha Allah za a samu wannan haɗin kai na zamantakewa tare. Wannan shi dai harka ta gina ƙasa ba wai zancen wakilan jama'a dai bane, amma dai namu gudun wanda zamu yi shine mu kan mu tabbatar da cewa mun tsare gaskiya kuma mun bi ka'idodi waɗanda shi kundin tsarin mulki ya shata muna, da kuma zamantakewa da mu da mutane an yi tsakani da Allah babu son rai. Wannan idan muka fake shi insha Allah za a samu haɗin kai kuma da zaman lafiya a ƙasar.
Nagode kwarai.
Sunana Sanata Malam Ali Wakili, yana ina wakiltar Mauci ta Kudu a majalisar dattawan Najeriya. A zamu iya mu kawo da bambanci na addini ba, saboda Allah ma ya halice mu, ai ya ce ya halice mu jinsi daban-daban, kala daban-daban. Sai dai ya ce ba ya fifito ni bisa wani ba, sai dai ya yi haka ne don mu kyautata inganta rayuwarmu don mu bautata mishi. Ina ga wannan matsalolin da yake tasowa a Najeriya, wanda mutane kullum za su ce kai kaza ne, ni kaza ne, shi kaza ne. Ina ga duk rashin ingantaccen shugabanci ne, rashin adalci ne a tsakanin ƙasan da wanda suka kunshi ƙasan. In kika duba duk abin da yake jawo wannan shine cewa wani yana ganin cewa kaman dukiya nashi ne, kai kuma ka zo ƙwarƙwasa, ko kuma kai ƙuda ne, ko kuma kai ƙaska ne, da sauransu haka. Wannan kuma in akwai ingantaccen shugabanci da adalci, mutane ba za su yi tunanin haka ba. Koyo dina majalisar nan kika duba na dattabai mun tattauna akan wannan hukuma wanda aka kirkiro don ta raya jihar Arewa maso gabas ta farfado da ita. Yayin da muke tattauna akan batun, na godiya wa shugaban ƙasa da su 'yan majalisu da duk wanda suka taimaka wajen wannan doka. Mun faɗi cewa a yi ƙoƙari a yi adalci a ɓangarorin ƙasa duka, yadda wasu ba za su ga cewa su 'yan bora ne ko su 'yan mowa ba ne. Yadda in ana buƙatar hanya a gabas, arewa, kudu, yamma, ko a tsakiya za a same shi, za a yi adalci wajen raba shi. In ana batun raba kayan alatu ko makaranti ko asibitoci da sauransu haka, za a yi adalci. Ba wai a ɗauki ɗan gare ɗaya a danna wa ɗaya ba, ko aka zo ana ɗaukan ma'aikata da sauransu haka, ba za a zo a ce a mu an danne mu saboda wani abu haka ba. In aka samu wannan adalci, na gudu za a mance da wannan batun ɓangarancin da sauransu haka.
Sunana Sanata Dr. Abdullahi Adamu, ni ne na majalisar dattijai mai wakiltar Nasarawa ta Yamma a majalisar dattijan Najeriya, kuma ni dan APC ne. Ina ba da gaskiya da cewa Allahn jiya shine Allahn yau, kuma shine Allahn gobe, shine mai komai, shine mai kowa, ba wani abu da samu a doron ƙasa sai da sanin shi, sai kuma da yardan shi. Abubuwan da kuke ji da suka danganci kabilanci da rigingimu na addini, ba wani abu da ke sabo ne a wannan ƙasa. Duk wanda shekaru sun kai sun san cewa tun can fil azal akwai tabarbashin irin waɗannan bambance-bambance na ra'ayi da ya shafi harkan addini, ya shafi harkan kabilanci ko kuma a jihanci. Abinda kawai muke ganin shine akwai ɗan ƙaruwa na murya akan waɗannan rabe-rabe na ra'ayi. Kuma akwai zamananci a al'amarin, zamananci musamman ga waɗanda ba su san menene jiya ba, ba su gajiya ba, su kuma duk bai gajiya ba, in dai shari'ar yau bai san tushe ba, bai san mafari ba. To saboda haka ni abin da ke gani shi ne mun ɗauko abubuwa ne yanzu nan an shiga wani ƙarni na ‘yanci, ‘yancin ɗan adam, ‘yancin ɗan adam, kuma ce muka yi maganan constitution, constitution. Can muka yi ba'a da ni Allah ya sa ina cikin suka rubuta constitution 1999 da ni aka yi, mun suka yi fitannu muka kira su ‘yan kwanci tushe, haka muke kiransu ‘yan kwanci tushe. Saboda haka kamar yadda na faɗi ba abu ne sabo ba, sai dai waɗannan mutane suke fitowa yanzu suke maganganu marasa daɗi, maganganu da ba a nuna, ba sa nuna kishin ƙasa, ba sa nuna kasancewansu amintattu ne da buƙatan zaman lafiyan ƙasar nan, kuma samun jahilci a cikin rayuwansu na matsayin zaman lafiya a dukkan al'amarin da ta shafi tattalin arzikin ƙasa da kuma cigaban ƙasa, su ne suke haɓaka waɗannan irin maganganu na ƙiyayya, maganganu na ɓangaranci a wannan jamhuriyar tamu ta Najeriya yau. Amma ba shakka, dai ba na shakka, na ba da gaskiya yawancin suke maganganu na yanzu waɗanda suke son aji su ne kawai. To ba mu wannan abu da ke ake yi ba zai tashi mu ba in Allah ya so yadda, ko muddin mun tsaya tsayin daka tsakaninmu da Allah, mun sa kishin ƙasar nan a zukatanmu, duk waɗannan masu kuke-kuke za su dawo za su bi. Naka ne duk mun yadda zamani ne kawai, kuma mun yadda zamani, Allah kai shi ne zamani. To amma kuma mun san cewa akwai abin da yake kamace mu yi, akwai da kamace mu yi ba.
Sunan na sanata Dr. Ibrahim Gogor, kuma a jami'ar APC dake daga majalisar Dr. J sanata nake daga Sokoto ta Gabas, wanda ke representing Sokoto ta Gabas. Eh to ai na farko dai abin da nake son a gano shine shi dan Najeriya ya san inda fito, sannan ishu na kabilanci satellite constitution ya magana, wanda yake babu wani dan Najeriya wanda zai ce shi ga da yake ko kabila kaza ta ko dole ai kaza ko menene kaza kaza, sannan ko ta wajen addini constitution ya faɗi da za a tafi da mu'amala da juna ba tare da wani matsala ba. Sannan idan kin duba ai mutanen mu waɗanda suka taho na farko din nan kamar su Premier Samad Bello, Allah ya ji ƙarfi, ai abin da yake bambancin da ke tsakaninmu na addini shi ne ke ƙara ƙarfafa dangantaka ko kuma danƙon zumunci tsakani. Saboda haka mutum ba zai ɗauki cewa ai saboda wannan bambancin, saboda kai ka san matsayinka a addini, abin da anka ce ke tsakanin ka da wani, an ce ka yi adalci. Saboda haka mutum ko agnostic ne ko annena, kai musulmi ya ce sai kai mashi adalci, mu haka anka gode mu da shi. Saboda haka ina ganin don bambancin addini ba zai kawo rashin adalci ba, dole a tsaya a yi adalci. Abin da zai sa haka shi ne ya zan cewa duk wani abu wanda muka yi in mun ka zo mun ka shiga cikin can ba, ya zan cewa muna magana da baki ɗaya na farko dai ɗan Najeriya. Saboda in ka ce kai ɗan Najeriya ne, saboda haka da wane da wance da waye duk ɗan uwanka ne. Saboda haka duk wani tsari wanda zai tuzo kai za ka tsaya kai ƙoƙari ka kare mutuncin Najeriya. Ni aka nufi da patriotism ko kuma aka nufi da kai cikakken ɗan ƙasa ne, shi ne na farko ka tabbatar da cewa ka tsare ƙasarku Najeriya. Sannan na biyu kuma ka tsare gwamnati gwargwadon hali, ka yaba ta in ta abin yaba, ka ba ta shawara in ka ga ta abin da ba zai ba, shi an zaman ka na cikakken ɗan Najeriya.
Ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kungiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
Abin da ya sauwaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin 'yan majalisun Najeriya a kan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Madina Dauda, Jummai Ali ke cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
masifa babu kyautun da an yi a baya ko mun gani ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani ku bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya sai ku ce an tashi kallau yau lafiya to tar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini
ku tuna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya da malamin lafiya shi da kuka banta jiya
bukan karin zuciya mu cire hasada mu zubar da shi